الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متن أصبر biyar ga watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 15 ga watan September shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 189 cikin jerin gir kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكفسني دسونا ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه وندا لتافي زاد المعاد موسوعة لنتاريه من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافي نقومي دروانك دنغني دا تفرك الرأيوة دا الديني دا منهج يد من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم yake gudanar da al'amuransa. Malamai suna jinjina ma Ibnu Qayyim al-Jawziya musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin a halin tafiya a inda yaje kasar Makka don yin aikin haji nesa da kayan aikin sa. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Bamu gushe ba muna bibiyan al-Imam Sheikhul Islam Ibnu Qayyim al-Jawziya rahmatullahi alayhi a inda yake mana bayani akan tarihin farkon musulunci a Makka da abubuwan da suka faru na cutarwar da Quraishawa suka dosa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama har muka zo kan inda yake bayani akan kissar Isra'i da Mi'raj zamu tashi inda yake cewa faslun thumma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi jasadihi ala sahihi min al-masjid al-harami ila bayt al-maqdis yace ga wata gaba wanda ke bayani akan labarin tafiyar dare da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga Makka zuwa Baitul Maqdis sannan kuma tafiya zuwa sama daga Baitul Maqdis zuwa sama inda ya karbo sallah mallan yace sannan kuma sai aka yi Isra'i tafiyar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi jasadihi aka tafi da shi da jikinsa al sahih bisa magana mafi inganci daga masallaci mai alfarma zuwa Baitul Maqdis a kasar Falastin rakiban alal buraq yana haye da buraka wata dabba mai saurin tsiya dinnan suhbata jibrila alaihi masallatu wassalam abokin tafiyar sa shine babban mala'ika ar-ruhul amin jibrilu alaihi salam wa ala nabiyina salam fa nazala hunaka yaya da zango a wannan wurin Baitul Maqdis wa salla bil anbiya'i imaman yayi musu sallah su annabawa Allah ya tara su ga baki ɗayan su yayi musu sallah a matsayin limami kamar da ya tabbata a cikin hadisin Muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da kuma wata riwaya ta Abu Huraira dukkan sun zo da wannan magana warabat al-buraqa bi halakati babil masjid ya daure wannan buraka a jikin wani karfi dake kofar masallacin to nan muka kwana zamu tashi a inda yake cewa wa qad qila innahu nazala bi baiti lahm yazo cewa yaya da zango a baiti lahm baiti lahm shine kauye ko kuma garin da aka haifi annabi Isa alaihi salam amma riwaya da ta kawo wannan batu to riwaya ce shadza ba ta tabbata ba wa sallafihi aka ce yayi sallah a wannan wajen walam yasihha zalika anhu albatta da dai wannan bai inganta daga gare shi ba salawatullahi wa salamuhu alaihi al-Imam an-Nasa'i shine ya ruwaito asalin riwaya da ta kawo wannan a cikin as-sunan dinsa kuma riwaya ce munkara haka al-Imam al-Bazzar da al-Imam al-Tabarani da al-Imam al-Baihaqi a cikin dalailin nubuwa dukkanin sun fitar da wannan magana a cikin riwayoyin su wanda a cikin isnadin akwai mutum mai suna Ishaq ibnu Zabarnak ibnu Zabarnakin wanda malamai da dama sun ce da'ifi ne dan haka riwaya ce munkara ba za a karbe ta ba wallahu ta'ala a'lam mallan ya ci gaba da cewa ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا سنن أوانن درن أكا هو دمنزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دق بيت المقدس زوى سمت كسا فاستفتح له جبريل جبريل يني ما أبوه مسقوفا ففتح له أكبوه مسو فرأى هنالك آدم أبا البشري أوانن سما منزن الله صلى الله عليه وسلم يقى آدم بابا متاني عليه السلام فسلم عليه يما آدم سلم فرد عليه السلام آدم عليه السلام يما يرود منزن الله صلى الله عليه وسلم ونن سلم ورحب به يمشي لالي مرابا مرحبا دانا وأقر بنبوته yatabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lale maraba da dana annabi na ƙarshen zamani wa arahu Allah arwahu su'ada an yaminihi wa arwahu al-ashqiya an yasari Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayukan mutane waɗanda suka tsira ta damansa Allah ka samu a ciki da kuma rayukan mutane waɗanda za su shiga cikin tsiya da bala'i Allah ka tsare mu su kuma ta hagun da shi ثم عرج به الى السماء الثانيه سنن aka ƙara haurawa da shi sama ta biyu fastaftaha lahu jibrilu ya sake neman abude musu kofa faraa fiha yahya bin zakariya wa isa ibn maryam anan ne kuma a sama ta biyu yaga annaba wannan guda biyu yahya dan zakariya alaihi assalam da isa dan maryamu alaihi wa ala ummihi salam falakiyahuma wa sallama alaihima ya gansu ya yi musu sallama faradda alaihi suka mayan masa da sallama warahaba bihi suka yi mishi lale maraba marhaban wa aqarra binubuwati su ma suka tabbatar da annabinsa thumma urija bihi ila as-sama'i ath-thalitha faraa fiha yusuf as-siddiq sannan aka hau da shi sama ta uku aka nemi abude aka bude suka shiga sai suka ga annabi yusufa as-siddiq wannan annabi da Allah ya mishi take yusufu ayyuhas siddiq salawatullahi wa salamuhu alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yake cewa sai na ganshi an bashi rabin kyan duniya gaba daya na shi fa sallama alayhi manzo Allah sallallahi wasallama yawa annabi yusufu alayhi salam sallama faradda alayhi ya mayyami da sallamar sa warahaba bihi yayi marhaban da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa aqarra bi nubuwatihi shi ma ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thumma urija bihi ila as-sama'ir rabi'a sannan aka sake hauda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cikin sama ta hudu faraa fiha idrisa sai ga annabi idris alaihi salam fa sallama alaihi ya gaishe shi ya mai sallama wa rahaba bihi ya mishi lale maraba wa aqarra bi nubuwatihi kuma ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thumma urija bihi ila as-sama'il khamisa sannan aka hau da shi zuwa sama ta biyar faraa fiha harun ibn imran sai ga harunu dan uwan annabi musa alaihi salam wa ala harun fa sallama alaihi wa rahaba bih ya mishi sallama ya gaishe shi wa aqarra bi nubuwatihi shi ma ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thumma urija bihi ila as-sama'i as-sadisa falaqiya fiha musa ibn imran aka hau sama ta shidda anan kuma ya gamu da annabi musa dan imran alaihi salam fa sallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwatihi annabi isa annabi musa alaihi salam yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama ya gaishe shi ya tabbatar da annabtarsa ya mishi barka da zuwa falamma jawazahu yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shude ya wuce inda annabi Musa yake baka Musa annabi Musa sai ya ta kuka faqila lahu ma yubkika aka ce me yasa kake kuka faqala abki li anna gulaman bu'itha min ba'di yadkhulu aljannata min ummatihi akthar mimma yadkhulaha min ummati ina kuka ne saboda wannan annabi da aka aiko shi yaro a bayana, yanzu jama'ar shi za su funa wa yawa aljanna. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya tattauna anan dan tabbatar da cewa wannan ba wai hassada ce annabi Musa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma gibda ce ta fatan ina ma a ce shi ma ya samu alfarma irin kwatankwacin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu. Haka ya tattauna a cikin Fathul Bari inda yake sharhi akan wannan hadisi. Malam ya ci gaba da cewa sai kuma aka ce a cikin hadisin yadkhulul jannata min ummatihi akthara mimma yadkhulaha min ummati thumma urija bihi ila as-sama'i as-sabi'a. Sannan sai aka hau da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sama ta bakwai, falakiya fiha ibrahima, sai ga baban shi ibrahimu alaihi salam, fa sallama alaihi, ibrahimu ya gaishe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wa rahaba bihi, ya mishi barka da zuwa, wa aqarra bi nubuwati, ya tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma rufi'a ila sidratil muntaha, sannan aka ƙara yin sama da shi zuwa ga sidratul muntaha, magariyar tikewa. Thumma rufi'a lahul baitul ma'mur, sannan kuma aka nuna masa al baitul ma'mur, wannan daki na sama wanda mala'iku suke kewaya shi ko da yaushe kamar yadda ake kewaye dakin Ka'aba. Thumma urida bihi ila al jabbari jalla jalaluhu, sannan aka hau da shi zuwa gurin Allah al jabbar, madaukakin sarki. Fadana minhu, ya kusanci Allah, hatta kana qaba qausaini aw adna, Allah subhanahu wa ta'ala ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kusa da shi, kusancin har kusan kamar a ce kamar dani biyu ko ƙasa da haka. Fa auha ila abdihi ma auha, Allah subhanahu wa ta'ala yau manzon shi wahayin abinda yayi masa wahayi. Wa farada alaihi 50 salata, ya bashi salloli 50. To wannan gaba ta fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna, malam zai zo yi mana maganganu a kanta a nan gaba kaɗan insha Allah, bayan fasulla guda uku zai magana akan mukhalafat waɗanda Shariq ibn Abdullah ibn Abi Namr ya yi a cikin riwayarsa ta Isra'i wadda ke cikin Sahihul Bukhari, a can ƙarshen Sahihul Bukhari cikin kitabut tauhid, wadda ta zo da saɓani har wajen guda goma. Idan ƴan uwa masu bin waɗannan karatuka za su iya tunawa, a can baya mun ɗan tattauna akan wasu matsalolin da wannan hadisi ya samu daga littafin Fathul Bari na shi al-Imamu al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi. Wannan tana daga cikin awham wanda shi Shariq Ibn Abdullah ya samu kanshi a ciki, kamar a ce anan al-Imamu Ibn al-Qayyim bai fada ku akai ba sai ya cusa ta a cikin magana. Akwai maganganu da dama da malamai suka yi tun daga kan Abu Sulaiman al-Khattabi su al-Imamu Abdul Haqqin al-Ishbili da waɗanda suka biyo bayan su sa Imam al-Baihaqi, dukkaninsu malamai ne da suka tattauna akan wannan mas'ala su al-Imam ad-Dawraqutni, sai kuma shi ƙarshe gabaki ɗaya shine al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar, wanda duk da irin yadda yake kokarin kare Bukhari daga wasu ɗan matsaloli da wasu malamai suka taso da ƙura akan su, to a wannan wajen shi da kanshi yayi conceding defeat, ya yarda cewa akwai matsaloli a cikin wannan riwaya, ya kuma faɗi hikimar da ta sa Bukhari ya kawo wannan riwaya da abubuwan da suka yi da alaka da haka. Wannan mas'ala ce sananniya a cikin ainihin karatu, wallahu ta'ala a'lam. Za dai mu zo mu ji wannan magana a gaba insha Allah. To anan shi ma mai tahqiqin wato su al-Ra'ut sun yi wani ta'liqi da yake hadhihi al-jumlatu min az-ziyadati allati akhrajaha al-Bukhari fi sahihihi, wannan jumla ta fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna tana daga cikin abin da Bukhari ya fitar a cikin as-sahih dinsa a cikin Fathul Bari mujalladi na 13 daga shafi na 399 zuwa 406 min tariqi Shariq ibn Abdullah ibn Abi Namr, ta hanyar wannan malami wanda laysa bil qawi wa hiya min awhamihi allati tafarrada biha, wannan suna daga cikin kurakuran da Shariq ya kadaitu da su. Fa kana alal muallif rahimahullahu an yunabbiha ala dhalika, ya kamata a ce shi malam Ibnu Qayyim al-Jawziya Allah ya gafarta mishi ya fada kar akan wannan. Fa kad qala al-Khattabi innal ladhi waqa fi hadhihi riwaya من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير. الإمام أبو سليمان حمد الخطابي رحمة الله عليه ينتشوى أبن داك بينا أن النتشوى من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنش الله كسنشينا قاب قوسين أو أدنى باوي كسنشي جبريل دوانا سبربا يا سابا وأبن دا قباء ديما قباء تاسوكي أكي دمالمي دمالمان تفسيري من تقدم من تقدم منهم ومن تأخر لنا فرقون سودنا كرش. وقد روي هذا الحديث عن أنس من طريق من غير طريق شريك فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة. أرويت وانا حديث انتوى تهانيا دبان زواغ أنس با هانيا شريك با با تارد وانا كالمومي ما سو رشن كوبا. وذلك مما يقوي الظن لغتكين أبندكي كارك أرفنزتو أنها صادرة من جهة شريك شو هذا قريشني وانا كالمومو. وقال عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين زاد فيه شريك زيادة مجهولة. عبد الحق أتكين الجمع بين الصحيحين يتي شريك يا كار وانا أبدا بأسن شبأنا وأتى فيه بألفاظ غير معروفة يا كاو كالمومون بأسن سبا. وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك. ما لم يدى داما دقت كم مهد تهديثي سرويتو كسا إسرائي بس كاو إرن أبند شريك يكاو با وشريك ليس بالحافظ شريك با يتكل ساف من يما لمن هديثي. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره أتكن تفسير ابن كثير أتكن مجلدين أكو يكيشوا إن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث للي شريك ياي روك أبا أولا هديثي وساء حبضه هد شتاي موني ولم يضبطه بكي أي حديث با. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي هكا البيهقي رحمة الله عليه يكيشوا في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه رأى أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل يعني قوله ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ما لم بيهكي كيشيوا أتكين زيادة تشريك أكوي كلمة ودتكي بات إنغانتبا وشتكي قويم بايم رأيما سيشيوا manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijin sa shine fadin sa a cikin hadisin sannan kuma sai Allah ya kusanto zuwa ga Muhammadu alaihi salatu wassalam kusantowa sosai. Wa qawlu Aisha ibn Mas'ud wa Abi Huraira fi hamlihim hadhihi al-ayat ala ru'yatihi Jibril asah yace yadda Aisha da Ibn Mas'ud da Abu Huraira suka fassara wannan aya akan cewa Jibrilu ne wanda manzan Allah ya gani din nan yafi inganci inji Baihaqi. Wa qala Ibn Kathir wa hadha alladhi qalahu al-Baihaqi rahimahullahu fi hadhihi al-mas'ala huwa al-haqq. Da Ibn Kathir ya kawo wannan magana sai ya ce wannan magana ta Baihaqi ita ce gaskiya. Fa inna Aba Dharr qala ya Rasulullahi hal ra'aita rabbak. Abu Dharr al-Ghifari ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzan Allah ko kaga ubangijinka. Qala nurun anna arahu haske dai ina na isa na ganshi. Wa fi riwayatin ra'aytu nuran ni dai haske na gani. Akhrajahu Muslim. Wa qawluhu thumma dana fatadalla innama huwa jibrilu alayhi salam lalle jibrilu ne aka gani kama sabata fi sahihaini ana Aisha ummul mu'minin kama yadda yazo cikin Bukhari da Muslim daga Aisha uwar mu'mini radiyallahu anha wa an ibn Mas'ud da kuma ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa kadhalika huwa fi sahihi Muslimin an Abi Huraira haka nan ma har ila yau a cikin sahihu Muslim dai daga Abu Huraira. Wala yu'rafu lahum mukhalifun ba a san wanda ya saba musu ba a cikin salaf magabata sawoyin su. To gaji wannan dogon ta'aliki da suka yi wanda zamu ji su maganganu masu ƙara fito da wannan fili a gaba kadan insha Allah. A takeice yake cewa fa auha ila abdihi ma auha wa farada alayhi 50 salatan. Allah ya farlanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shi da al'ummar sa sallah 50 a tsakanin dare da wuni. Faraja'a hatta marra ala Musa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya dawo yana farin ciki ya wuce ta inda annabi Musa yake a sama ta 6 kenan ko. Faqala lahu sai Musa ya ce masa bima umirta me aka baka umarni ka je kai. قال بخمسين صلاة يتي أنبان سلولي همسن قال إن أمتك لا تطيق ذلك الأمك بذاس يسلى همسن أرانا با ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف كجيغون الله أبنجزن ككوما كروكيشي رنغوانتا لأمتك دن الأمك فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك سيما زال الله صلى الله عليه وسلم يويغا يكال لجبريل alama yana neman shawara me ka gani ko a ji maganar wannan annabi mai amfani da experience din sa mu koma mu nemi sauki din fa ashara an na'am in shi'ita sai jibrilu alaihi salam yi masa nuni dake fassara ma'anar cewa in kana ganin zaka iya komawa ni ba ni da matsala fa ala bihi jibrilu hatta ata bihi aljabbara tabarakata wa ta'ala sai jibrilu ya kara hauda shi sama suka koma sama har suka zo wurin Allah subhanahu wataala wa huwa fi makanihi Allah yana wurin da yake malam yace hadha lafzul bukhari fi ba'd at-turuq wannan lafazin bukhari ne a wasu hanyoyi shine dai wancan lafazin yana nufin wannan yana daga cikin mukhalafat na ainihin wato shariku ibn abdullahi ibn abi namr din nan cewa sun koma wurin da Allah yake kamar ya saki zuwa ya saki ganin Allah inda ya ganshi da yana daga cikin mukhalafat din kaga anan malam ibn qayyim ya fada ku zuwa ga mukhalafata da kasancewa ta shadza dan haka ya nuni zuwa ga cewa yace wannan wani daga cikin lafuzan bukhari ne ya kawo ta fa wada'a anhu asharan sai aka sauke 10 wanda an rage kenan zuwa 40 thumma unzila hatta marra bi musa aka saki saukowa aka saki komawa inda annabi Musa yake fa akhbarahu ya bayo Musa labari fa qala Musa yace irji ila rabbika fasalhu at-takhfif koma dai gun ubangijinka ka saki roƙon sauki a dai saki maka sauki falam yazal yataraddadu baina Musa wa baina Allah azza wa jalla hatta ja'alaha khamsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana kai kawo ya je ya dawo tsakanin wajen da annabi Musa yake a sama ta shida da can ainihin wato Sidratul Muntaha ko abin da ke gaba da ita har sai da Allah subhanahu wataala ya rangwanta mishi shi da al'ummarsa aka mai da sallolin nan guda biyar kowace daya tana zaman 10 kenan fa amarahu Musa bir ruju'i wa su'al at-takhfif annan ma dai annabi Musa ya ce mishi ka sake komawa ka sake neman ragi fa qala yace kad istahaytu min rabbi ina jin kunyar ubangiji na neman saukin yayi yawa walakin arda wa usallimu na yarda na miƙa wuya falamma ba'aduna da munadin kad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi daga nan kuma sai aka sa wani mai shela yayi shela cewa an riga an zartar da hukunci iya biyar din nan kuma na sa mabayina sauki a cikin hukuncin wannan riwaya kamar yadda muka ambata tun farko tana daga cikin riwayoyi waɗanda suke Imam al-Bukhari ya fitar da ita da al-Imam Muslim Bukhari ya fitar a cikin Dhikrul Malaika a Bada'ul Khalqi kenan ya fitar kuma a cikin Babul Mi'raj al-Imam Muslim a cikin Kitabul Iman haka baya ga shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar shi ma daga Anas dan Malik wato riwayoyi ne daban-daban shi malam Ibn al-Qayyim ya kokarin takaita su ya hada su daga riwaya kala daban-daban akwai riwayar Bukhari da Muslim daga Anas da Abu Dharr al-Ghifari wa wanda kuma akwai kuma wata riwaya ta Bukhari da Muslim daga Anas daga Malik ibn Sa'asa riwayatu sahabiyyin an sahabi sannan akwai kuma wata riwaya ta Muslim wanda ya kadaici da ita daga Sabit al-Bunani daga Anas dan Malik sai kuma riwaya wata daban wada Bukhari ya kadaici da ita ita ce riwayar Shariq ibn Abdullah ibn Abi Namr daga Anas dan Malik ita ce wannan ta kadaici da matsalolin amma waɗancan duka riwayoyi ne waɗanda suke tabbatattu ba su da wani kura a tare da su insha Allah malam yace wa ikhtalafa as-sahaba sahabbai sun yi sabani sai suka ce hal ra'a rabbahu tilkal laylata amla wasu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijin sa mai girma da daukaka a wannan dare wasu kuma suka ce bai ganshi ba fasaha an ibn abbas annahu ra'a rabbahu ya inganta daga sahabi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa an abihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa. Ibnu Abbas ya bada fatuwa da haka kamar yadda Ibnu Abi Shayba ya ruwaito a cikin musannaf dinsa da al-Imamu An-Nasa'i a cikin al-Kubra, a cikin as-Sunan al-Kubra, haka kuma al-Imamu Abdullah ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin kitabu sunna dukkaninsu sun ruwaito ta hanyoyi mabambanta zuwa ga sahabi Abdullahi dan Abbas da isnadi sahihi. Wa qala wa saha anhu annahu qala, kuma ya inganta dai har ila yau daga shi Ibnu Abbas din cewa ra'ahu bi fuadi, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ne da zuciyarsa. Wannan shine abinda al-Imam Muslim da Tirmidhi suka ruwaito, haka al-Imamu Ad-Darqutni Abu al-Hasan a cikin kitabur ru'ya, littafin da Darqutni musamman yayi shi dan tattara hadisai da ayoyi da maganganun malaman farko akan hukuncen ganin Allah da a duniya da al-kiyama da aljanna da isra'i da waye, duk abin da ke da alaka da ganin Allah ya tattara a cikin juz'i guda shine kitabur ru'ya na al-Imamu Abu al-Hasan Ad-Darqutni, babban malamin hadisi Allah ubangiji ya gafarta mishi. To shi ruwaito wannan magana cewa ra'ahu bi fuadi, haka al-Imam Muslim shi ma ya ruwaito, haka kuma al-Imam At-Tirmidhi a cikin as-Sunan dinsa a cikin kitabut tafsir, cikin tafsirin suratul Najmi. Malam ya ci gaba da cewa wa saha an Aishata wa ibn Mas'ud inkaru zalika, yayin da kuma ya tabbata daga Aisha da kuma Ibn Mas'ud su kuma sun yi inkarin wannan. Muslim ya ruwaito daga gare su. Wa qala, suka ce inna qawluhu, cewa fadin sa wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, lalle haqiqa ya ganshi nazlatan ukhra, wani ganin a wani karam 'inda sidratil muntaha, a kusa da ko a bigiran magariyar tikewa, kamar yadda cikin sautin Najmi innama huwa jibrilu, suka ce jibrilu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi gani na biyu a cikin asalin surarsa. Dama ya taba ganin shi gani na farko a farfajiyar garin Makka, inda ya tokare ko ina ba a ganin komai sai shi, ya tokare gaba daya sararin samaniyar da ido zai iya gani. Sai kuma a wannan karan, a lokacin da ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan magariya, yace ni iya inda aka bani izinin in je kenan, sai manzon Allah ya waiga sai ya ganshi a wannan sura. To wannan al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan tafsirin daga Aisha da sahabi Abdullahi dan Mas'ud a cikin as-Sahih dinsa, haka kuma baya ga shi al-Imam At-Tirmidhi ma ya ruwaito, al-Imam Muslim ma kamar yadda ambata tun farko ya ruwaito daga Ibn Mas'ud. Dukkanin su in ka duba babukan da ke bayani akan kitabut tafsir na suratul Najmi za ka ga wannan ainihin wato karatu. To wannan magana su ne ra'ayoyi guda biyu shahararru daga sahabbai, bangare na farko daga Ibn Mas'ud, ɗayan daga Ibn Abbas shine mai tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a riwaya ta farko itlaqan ba tare da kaidi ba, a riwaya ta biyu ta al-Imam Ad-Darqutni da kaidin cewa a mafarki ne, amin da zuciyarsa a mafarki din kenan. Ina fata mun gane. To wannan kuma shine magana mafi inganci kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah. Wa saha an Abi Dharr annahu sa'alahu hal ra'aita rabbak, sannan mun ji a baya ya tabbata daga Abu Dharr kamar yadda Muslim ya fitar a cikin kitabul iman, aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah, ko kaga Allah ubangijinka? Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace nurun anna arahu, haske dai na gani, ina zan iya ganin sa, ai hala baini wa baina ru'yatihi an-nur, yace haske ma'anarsa haske ya sha makance tsakani na da tsakanin ganin sa. Wannan haske shine hijabur rabb, wato shine shamakin da Allah yake sha makance kanshi daga halittu, kama qala fi lafdin akhar, kama yadda ya fada a wannan lafazin yake cewa ra'aitu nuran, haske na gani. Malam ya ci gaba da cewa wa qad haka Uthman ibn Sa'id ad-Darimi ittifaq as-sahabati ala annahu lam yara, sai kuma al-Imam Sa'id Uthman ibn Sa'id ad-Darimi a cikin littafin kitabur radd ala al-Jahmiyya ya hakaito a cikin shafi na 144 na littafin nan cewa sahabbai sun yi ittifaki akan cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bai ga Allah ba. Wa qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu, malam Ibn Qayyim yake cewa malaminmu, malamin musulunci Ibn Taymiyyah, Allah Ubangiji ya sa ma ransa albarka, Allah ya ƙara darajarsa a lahira, ya ce laysa qawlu Ibn Abbas innahu ra'ahu munaqidan li hadha, magana Ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ba ta cin karo da wannan zancen cewa sahabbai sun yi ittifaki akan bai ga Allah ba. Wala qawluhu ra'ahu bi fuadi, haka nan fadin shi cewa ya gan shi da zuciya shi ma baya cin karo da wannan ittifakin. Saboda mene? Wa qad saha anhu annahu qala, saboda ya tabbata shi daga manzon Allah din ya ce ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala, na ga Allah Ubangiji na madaukakin sarki. Wannan wani bangare ne na wani hadisi dogo wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da al-Imam Tirmidhi da daga Ibn Abbas, sannan shi kanshi kuma Ahmad ya ƙara fitarwa da Tirmidhi ya ila yau daga sahabi Mu'adh dan Jabal, babban malami daga cikin sahabbai, har ila yau Imam Ahmad ya ƙara fitarwa daga sahabi Abdurrahman daga malam Abdurrahman dan Ayyash tabi'i, yace an ba'adi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, da haka riwaya ce mashhuriya tabbataciya cewa manzon Allah ya ce ya ga Allah Ubangijin sa. Ibn Abbas ma ya ce manzon Allah ya ga Allah, sahabbai kuma suka ce bai ga Allah ba. To sai an hada riwayoyin, ba sa cin karo da juna. Wannan zancen da Ibn Qayyim al-Jawziyya yake nuni zuwa gare shi anan, yace daga malamin shi Ibn Taymiyyah a zahiri ya cirato shi ne da ma'ana, bai cirato shi da lafazin shi ba, ya kallin ma'anar abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa ne a wurare daban-daban, sai ya sassaka shi ta yu bayan a wuraren da a yanzu zaka iya karantawa inda Ibn Taymiyyah ya faɗa, ta yu a zaman karatu a majalisinsa ya koya musu wannan karatun shi da su baka da baka. Don haka riwayar da yake yi tana ma gaba da abinda za a iya cewa rubutacce din, in ka kuma wurare daban-daban da Ibn Taymiyyah yayi wannan magana, akwai littafin Jami'ul Masail a cikin inda yayi magana akan mas'ala game da mas'alatu ru'yatillah a cikin juz'i na farko nashi, sannan a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na biyar nan ma ya tattauna akan mas'ala, sannan a littafin Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naqal nan ma ya tattauna akan ta, da littafin Bayanu Talbisil Jahmiyya anan yayi tattaunawa mai tsayi shafuka da yawa akan mas'alar ganin Allah, haka a littafin منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية، هكا ألتاف فتوى الحموية الكبرى واندا إذن كا سامبوغو واندا كير تحقيق دكتور حمد ابن عبد المحسن التويجري ذاكا شيكن شيا تتونا أتكين تأليك إنسا ديكي ما واننبوغو تتونا وامي متكر تكأي تبايانا دوكما كيوا إزواغا تحقيق دا موكي فدي آنا إن شاء الله. Wallahu ta'ala a'lam. Malam ya ci gaba da cewa inji Ibn Taymiyyah daga Ibn Qayyim, walakin lam yakun hadha fil Isra, to amma ganin Allah din da ya tabbata manzon Allah ya faɗa, da wanda Ibn Abbas yake nuni zuwa gare shi, to ba Isra'i bane, ba a wannan tafiyar ta dare bane, walakin kana fil madinati lamahtu bisa anhum fi salati subh, ya faru ne a garin Madina lokacin da aka katange musu shi daga sallar asuba, wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bacci ya mai nauyi bai tashi yazo sallar asuba akan lokacin da ya saba zuwa ba, to sai mafarki na musamman a wannan mafarkin ne yaga Allah subhanahu wataala, wannan kuma ya tabbata, kuma tunda mafarkin annabawa gaskiya ne to wajibi ne a gazgata cewa yaga Allah din. Thumma akhbarahum ar-ru'yatillahi ar-ru'yatir rabbihi tabaaraka wataala tilka laylata fi manami, sannan ya ba su labarin cewa ya ga Allah Ubangijin sa a wannan bacci da yayi a wannan dare. Wannan shine hadisin da aka sani sananne hadisu ikhtisamil mala'il a'la, hadisu ikhtisamil mala'il a'la, hadisin bayani akan cece kuce da mutanen sama suke akan magana idan an yi wahayi, wannan aji ƙara din nan da sauransu. Hadithi ne tabbatacce yana nan a cikin littafin Imam Ahmad ibn Hanbal daga Mu'adh dan Jabal, kamar yadda muka ji kuma al-imamu at-tabarani ya fitar da shi a cikin kitabud du'a daga Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Ash-Sheikh al-Albani ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha lamba ta 3100 da lamba 69. Sai dai al-Khatib al-Baghdadi shine ya ruwaito wata riwaya wata ke da wani ƙari shazi a farko cewa abin ya faru ne a Isra'i. To wannan ƙarin cewa a Isra'i ne, daren Isra'i shine abin da yake bai inganta ba, amma riwaya ce tabbatacciya, babu ko kura akan ta insha Allah. Malam ya ci gaba da cewa wa ala hadha banal imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, a ƙarƙashin wannan ne imam Ahmad ya gini ya kafa hujja ya ce na'am ra'ahu haqqan, gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaske ne ya ga Allah. Fa inna ru'yal anbiya'i haqqun, dan mafarkin annabawa gaskiya ne, wala budda, ba makawa dole a gaskata wannan. Walakin lam yaqul Ahmad rahimahullahu ta'ala innahu ra'ahu bi aynay ra'sihi yaqdha, amma imam Ahmad da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa subhanahu wata'ala da idanunsa na jikin kanshi ba, keke da keke ido biyu ba. Imam Ahmad bai ce haka ba. Wa man haka anhu zalika, wanda suka hakaito haka daga gare shi, faqad wahima alaihi, sun yi bankaura ne. Wato garin ruwaito magana shi ne, sai suka canza magana sai ma'anata ta bayu zuwa ga cewa kamar yana cewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ido da ido. Walakin qala marra, abinda ya ce wani lokaci ra'ahu, ya ga Allah. Wa marratan qala ra'ahu bi fu'adi, wani lokaci kuma ya ce ya ganshi da zuciyarsa. Fa hukiyat anhu riwayatani, sai aka ruwaito waɗannan riwayan guda biyu daga gare shi. Wa hukiyat anhu thalitha min tasarrufi ba'di ashabi, ta ukun kuma aka ruwaito ta, amma sai ya zama an ruwaito ta da tasarrufi, wasu daga cikin ɗalibansa sun yi dan abin nan adulterating asalin maganar da ya faɗa. Annahu ra'ahu bi ayni ra'si, suka ce ya ganshi ya ce wai annabi ya ga Allah da ido biyu ne kurukuru. Wa hadhihi nususu ahmada mawjudatun laysa fiha zalika, alhalin in ka koma ka kalli nassoshin da aka rawaito daga imam Ahmad ga sanan a ko ina, to ba sa nuni zuwa ga haka, san ba su zo da wannan karatun a cikin su ba. Wallahu ta'ala alam. Wa amma qawlu ibn Abbas innahu ra'ahu bi fu'adihi marratayn, magana kuwa ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi da zuciyarsa so biyu. Fa in kana istinaduhu ila qawlihi ta'ala, idan ya zama ibn Abbas wajen wannan magana cewa manzon Allah ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ne so biyu da zuciyarsa, idan ya zama madogara ibn Abbas shine fadin Allah, ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, zuciyarsa bata ƙaryata abinda ta gani ba. Thumma qala, sannan kuma yace wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, haqiqa kuma ya ganshi wani gani daban. Wadh-dhahiru annahu mustaniduhu, azahiri wannan ita ce madogararsa. Haka ibnu abi shayba ya ruwaito daga gare shi da al-imamu tabari a cikin tafsirinsa. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ان هذا المرئي جبريل, to ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ya fassara cewa wannan abin da ya gani anan din ma kadhabal fuadu ma ra'a, da kuma wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, cewa wannan ra'a din nan wa ya gani, jibrilu ne shi da kanshi manzo Allah ya fassara haka. Ra'ahu marrataini fi suratihi allati khuliqa alaiha, ya ganshi sau biyu a cikin surarsa asalin halittarsa da Allah ya halicce shi a kai, kamar yadda al-imamu Muslim ibn al-Hajjaj ya fitar daga Aisha marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace na ganshi yana da fuka-fukai guda 600 suna tokare iya inda ido ke iya gani. To wannan shine gani biyun da ya masa, ma kadhabal fu'adu ma ra'a, da kuma wala qad ra'ahu nazlatan ukhra. Annabi din alaihi salatu wasallam da kanshi ya fassara cewa Jibrilu ya gani abinda ayata ke nufi kenan. Malam yace wa qawlu ibn Abbas hadha huwa mustanadu al-imam Ahmad fi qawlihi ra'ahu bi fuadi, wallahu alam. Kuma wannan magana ta ibn Abbas ita ce madogaran al-imam Ahmad da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ne da zuciyarsa, Allah shine mafi sanin daidai. wa amma qawluhu ta'ala fi suratin najmi fadan Allah subhanahu wa ta'ala ku da ya fada a dai suratin najmi da yake cewa thumma dana fatadalla sa'annan thumma dana sa'annan yazo kusa fatadalla malamai suna cewa akwai taqdim wa ta'khir kamar yadda muka tattauna a baya asalin ma'anar shi thumma tadalla fadala amma saboda siyakin ayoyin da ya taho sai aka yi wannan taqdim wa ta'khir thumma tadalla sa'annan yazo kusa fadana ya kusance shi sosai fa huwa ghairu dunuwi wa tadalli fi qisatil isra wannan da ake ambata anan ya wancan ni ba wancan bane wanda yake cikin isra'i qissar isra'i din nan fa innal ladhi fi suratil najmi dumun wanda yake cikin suratil najmi huwa dunuwu jibrila wa tadalli shine kusanci da jibrilu kama qalat aisha ibn mas'ud kama yadda muka ji daga aisha da abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhuma wasiyaqu yadullu alayhi domin siyakin ayar yana nuni izuwa ga haka fa innahu qala domin Allah ya ce ne allamahu da ya ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai Allah ya ce allamahu shadidul quwa dhumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla kaga duka damirin yana komawa ne ga wancan malamin nasa da Allah ya ce allamahu shadidul quwa wani mai karfin tsiya shine ya koya mishi alqur'anin nan shine malaika jibrilu dhumiratin fastawa wanda yake da karfi mirradin shine karfi din fastawa har ya daidaita wa huwa bil ufuqil a'la a cikin sarari mafi sama thumma dana fatadalla sannan ya kusance shi ya ƙara kusa da shi kaga duka siyakin ayar na nuni izuwa ga labarin jibrilu ake fa kana qaba qausaini aw adna sai yace huwa jibrilu dhumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fadama'iru kulluha duk wannan lamiran lamirin sunan da ke cikin waɗannan fi'ilan allamahu da fastawa kaza da sauransu da nafata dalla duka suna komawa ne raji'atun ila hadal muallimi shadidul quwa suna kuma ne zuwa ga wannan malamin nashi mai karfin tsiya din nan wa huwa zulmirra shine ma'abucin almirra ay alquwa karfi wa huwa alladhi stawa bil ufuqil a'la shine ya daidaita a cikin sararin samaniya inda ya ganshi din ko mun gane ya ganshi a cikin sararin samaniya ya ganshi yace wa huwa alladhi dana fatadalla shine ya kusance shi yazo kusa da shi fa kana min muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya zama yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qadara qausaini aw adna gurgudan baka biyu ko kuma kasa da haka fa amma dunu watadalli alladhi fi hadith al-isra wancan kusanci kuwa wanda ke cikin hadisin Isra'i fa zalika sarihun fi annahu dunuwur rabbi tabaraka wa ta'ala wa tadalli wannan yana nuni izuwa ga zahiri cewa kusantowa Allah subhanahu wa ta'ala ne da kusantowa izuwa gare shi to sai dai mun ji wannan gabar da ke nuni izuwa ga haka gaba ce da ta zo a cikin riwayan Shariku ibn Abdullah ibn Abi Namr wacce Bukhari ya fitar wacce take daga cikin auham na shi wannan malami Shariku ibn Abdullah ibn Abi Namr rahmatullahi alayhi malam ya ci gaba da cewa wala yu'arradu fi suratin najmi lidhalika ba za a koma suratin najmi dan nemo wannan magana ba bal fiha annahu ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha abinda ke cikin ta shine ya ganshi wani gani din a cikin sidratil muntaha a wajen sidratil muntaha wa hadha huwa jibrilu wanda aka gani a sidratil muntaha shine jibrilu ra'ahu muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala suratihi marrati manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ga jibrilu a bisa tsantsar halittarsa sau biyu marratan fil ardi karo na farko a nan duniya wa marratan inda sidratil muntaha karo na biyu kuma a wajen wannan magarya ta tikewa wallahu a'lam Allah ya fi sanin didi malam yace faslun ga wata gaba falamma asbaha rasulullahi صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم بما رآه بما أراه الله عز وجل من آيات الكبرى yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari a garin Makka sai bai mutanen Makka labarin abinda Allah ya nuna mishi na manyan ayoyin Allah fashtadda takzibuhum sai ƙaryatawa su ta tsananta suka ƙara ƙaryatawa akan ƙaryatawa su dama sun ƙaryata annabta da manzantarsa alaihi salatu wassalam ana ta tabarza da su sai kuma ga wannan labari yazo musu wanda yake ya zama musu jarabawa kamar da Allah yake cewa ya subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu yunriyahu min ayatina ko sai Allah ya ci gaba da cewa wa atina musa kitaba ja'alnahu hudan li bani isra'ila inda yake cewa zai jarabce su akai cewa jarabawa ce har wasu da suka yi imani sun shiga cikin jarabawa wanda suka yi imani kafin nan rainaka illa fitnatan linnasi wa shajaratal mal'unati fil qur'an yawa shi nake nema wajalna ru'yatal lati araynaka illa fitnatan linnas wa shajaratal mal'unati fil qur'an bamu sanya wannan wala kad arahu min ayatil kubra da Allah ya nuna mushi Allah ya ce mun nuna maka wadannan abubuwan su zama jarabawa ne ga mutane haka kuma wannan bishiya shajaratul zaqum ita ma jarabawa ce ga mutane Allah ka tsare mu to sai suka tsananta karyatawa cewa da kana cewa ana kawo maka wahayi mun ce bamu yadda ba yanzu kuma ka ce mana wai ka je can inda ake bada wahayin kai da kanka kuma ka ce mu yadda ba kai ma ka san ba zai yi ba hadhihi ashaddu min tilka inji sabu jahari ina fata mun gane suka ki yadda wa azahum cutar wasu ta ƙara tsananta suka zauna suna ta maida abun zulaya abun dariya abun yin wasa da rashin mutunci wa dara watuhum yabu a cikin nuskha makhtuta cewa wastidra'uhum da alif da sin da ta mimankon wa dara watuhum alaihi dukkanin su ma'anar su daya ainihin darawa ita ce makida makirci to wastidra'uhum ay wa fi'luhum darawata da aikata makirci suka ci gaba da kullu makirce makirce kala daban-daban wasu aluhu an yasifa lahum baital maqdis wai dan su quraish ne suka ce tunda a tarihi an san bai taba zuwa garin ba sai suka ce mishi to inda gaske ne ka je in ba ƙarya kake ba ka ba mu labarin yayi masallacin yake su kuma a cikin su akwai wanda sun sha zuwa wajen saboda kasuwanci da tafiye-tafiyen su suna kaiwa su kawo akan waɗannan hanyoyi zuwa Iliya zuwa Baitul Maqdis zuwa Al-Khalil zuwa Baitul Laham suna zuwa waɗannan wuraren a cikin ƙasar Sham don haka su za su iya gane idan ya faɗa haka siffofin wurin suke ko a'a da suka ce faɗa fajallahu Allahu lahu hatta ayanahu Allahu akbar a daidai lokacin sai Allah ya mishi kashafi Allah ya bude mishi duniya gaba ɗaya duk wani abu zai iya tare shi daga inda yake a Makka bai hangen wannan wurin sai aka ture mishi sai zama gashi ga wurin yana ganin shi yadda kake ganin mutumin da kake kusa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin komai yadda yake ya siffanta mishi ya siffanta musu fatafika yukhbiruhum an ayati ya dinga ba su labarin a wuri kaza akwai gida mai kala kaza a wuri kaza akwai kwata mai iri kaza a wuri kaza akwai bishiya daga nan sai wata kasuwa daga nan sai kaza masallacin ga irin girman shi ga irin wundunan shi ga irin daddumar da aka shimfada mishi ya siffanta musu komai kamar yadda zaka ganshi a hoto na bidiyo mai kala ko kuma fiye da haka a lokacin babu wata fasaha ta sadarwa irin wannan da kake gani kwata-kwata babu ita salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula to amma da yake kafiri kafiri ne basu gazgata ba wala yastati'una an yaruddu alaihi shay'an kowa sai dai suka yi zugum haka kamar ana ma yan yara tatsuniya hankalin su ya tashi sun san gaskiya ne wannan gaba daya ba za su iya karanta ta ba haka Imam al-Bukhari ya fitar da riwaya akan wannan a cikin tafsirin suratul Isra'i da kuma a cikin babuka da suke magana akan fada'ilus sahaba Al-Imam Muslim ma ya fitar da shi a babuka da ya kawo Kitabul Iman wajen ambaton zikrul Masih alaihi salam Ibn Maryam daga hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu wa an abihi Al-Imam Ahmad ma ya fitar da wata riwaya da irin wannan labarin a cikin musnadinsa daga sahabi Abdullah dan Abbas haka al-imamu Muhammad ibn Sa'ad al-Basri a cikin at-tabaqat al-kubra nashi ya fitar da wata riwaya da shi da al-imamu an-Nasa'i a cikin as-sunan al-kubra da isnadi sahih da haka kissa ce mashhuriya tabbatacciya akalla daga sahabbai uku Jabir dan Abdullah daga ibn Abbas da kuma sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhum ajma'in. Wannan kisa ce tabbatacciya jama'a, na daga cikin mu'ujiza da karama da kuma falalan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. To da akai haka sai kuma suka kareta wa akhbarahum an irihim fi masrahu wa ruju'i, ya ba su labarin kuma a hanyar shi ta dawowa ya ma gamu da tawaga karabkar kasuwancin su, kago din su na yan kasuwa wanda ke dauke da dukiyoyin mutanen Makka. In an tuna mun sha ambata cewa mutanen Makka suna da dabi'a ko al'ada kasuwanci kamar yadda Allah ya bada labari ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf, to sukan a yadda suke yi shine suna da madigai madugu wanda suke sun san kasuwanci, sun san garuruwa, sun san kuma a gari kaza abu kaza ake nema, a gari kaza lokaci kaza ga irin abinda ake da demand akan shi. To za a yi shekara guda ana tattara kaya na kasuwanci, idan lokacin tafiya yayi sai a tafuri kaza, wani lokacin wannan tafiya yayi sai a tafuri kaza. So Abu Sufyana sune manyan yan kasuwan, sune amintattu, sune masu kaza. To kowa wanda ba zai iya fita ba zai bada dukiyarsa da jarinsa da abin kasuwancin sa, idan sun dawo za a yi kamar mudaraba ne, za su cire nasu wahalhalin da sauransu a bashi ribar da ya samu. To sai zama akan tafi ne a cikin karabka ba ta gaza raƙumi dubu wani lokaci da ƴan kasuwa da bayi masu aiki da kamar ka ce escort sojoji kenan ko jarumai masu ɗauke da makamai don kare wannan dukiyar. Haka suke wannan tafiya za a yi wata da watanni. To sai ya gaya musu cewa ya ma ga wannan karabkar tasu a hanyar dawowa, wa akhbarahum an waqati qudumiha, kuma har ya ba su labarin cewa wannan karabkar, wannan tawaga ƴan kasuwa za su iso Makka ne, inda irin tafiyar da suke yi da ya gansu za su ci gaba da yin irinta, to bisa kiyasi za su iso wato Makka ne ranan kaza, suna iya wannan kiyasin ma. Saboda an san cewa ga irin yanayin tafiyar, ga nisan wajen, ga zango kaza, kuma daga wuri kaza zuwa wuri kaza zango kaza za a ci. Kamar yadda yanzu a zamanance idan aka ce daga nan Zaria zuwa Abuja kilomita kaza ne, to wanda ya saba tafiya ya san saurin mota da yanayin yadda ake tafiya zai iya kiyasin awa kaza ake yi. Ko wanda ya je ya dawo zai iya gane cewa tafiya ga magari wadda bata gamu da wata matsala wadda take kharijul husban, wanda ba a lissafa da ita ba, to za a yi awa kaza ne tsakanin gari kaza da gari kaza. Da haka ya gaya musu cewa wannan tawaga za ta yi kwana kaza sannan ta iso Makka. Duk da haka mutanen nan ba su yadda ba. Wa kana al-amru wa akhbarahum an al-'iri allazi yaqdimuha, ya ba su labarin kuma cewa abinda ba'ir allazi yaqdimuha, raqumi kaza na wane mai kama kaza shine jagoran tafiya. Akan sa raqumi a gaba wanda shine jagoran raquma, shine limamin su, ya gaya musu cewa wannan raqumin shine a gaba. Wa kana al-amru kama qala, kuma abin yazo ya faru kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Falam yazidhum dhalika illa nufura, wannan bai ƙara musu komai ba sai ƙara janye jiki daga gaskiya, sai ƙara kin gaskiya. Wa abadh-dhalimuna illa kufura, waɗannan azzalimin mutane suka ki gaskiya sai dai kafirci. Al-Imam Ahmad ya fitar da kissa akan wannan har ila yau daga sahabi Abdullahi dan Abbas da isnadi kyakkyawa da lafazin cewa usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallama ila baitul maqdis thumma jaa min layli min laylati, an yi wa manzon Allah isra'i da shi kuma ya dawo a wannan daren. Fa haddathahum bi masirihi wa bi alamati baitul maqdis, ya ba su labarin tafiyar da kuma abubuwan da ya gani. To sai wa ba'irihim, da kuma raqumin su. Fa qala nasun, sai wasu mutane suka ce nahanu la nusaddiqu muhammadan bima yaqulu, mun ba za mu gaskata ba. Fartaddu kufara, sai suka koma kafirai. Fa daraballahu anaqahum ma abi jahlin, wadannan an kashe tare da abu jahlin a Badar. Suka ki gaskatawa saboda tafiya ce da a bisa al'adar su a wancan lokacin mafi karanci shine mako biyu, kwana 14 ne, to yaushe za a ce yayi tafiyar da aka saba yi a kwana 14 cikin dare guda ya je ya dawo, domin in zuwa da dawowa ne to su kuma zai zama 14-2 kenan, akalla wata daya in zaka je ne kawai kayo kwana. To ya zai a ce wannan tafiyar an yi ta cikin dare daya, sai suka yi gargatawa. Irin waɗannan mutanen an ce akwai su kamar mutum 5-10 suka yi ridda, dukkanin su kuma an kashe su ne a yakin Badar cikin kafiri. Allah ka tsare mu. Ibn Kathirin ya tattauna akan wannan mas'ala a cikin tafsirin sa, ya tabbatar da ingancin hadisan, ya kuma kawo musu shawahidu da suke ƙara mara musu baya. Daga cikin shahidin da ya ishara zuwa gare shi akwai riwaya al-Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa, wacce Baihaqi ya kawo ta ta hanyar ainihin wato abin nan sahabi Shaddadu dan Aus, wanda ya bada labarin cewa manzala sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi suka ce kulna ya rasulullah kaifa usriya bika lailatul isra, ya aka yi tafiya da kai a wannan daren. Ya ba su labari yake gaya musu cewa inna min ayati ma aqulu lakum anni marartu bi ba'irin lakum fi makani kaza wa kaza, daga cikin alamun da zan gwada muku cewa lalle nayi wannan tafiyar shine na gamu da raƙuman ku a wuri kaza da kaza, ban ce ku gazgata yanzu ba, ku bari idan sun iso ku tambaye su a dare kaza ga watan kaza daidai ina suke, idan ya saba da inda na faɗa ba sai kun yadda da magana ta ba. Hayi ba su labarin cewa a lokacin an yada zango ne saboda wasu raƙuma sun bata, aka tafi neman su, yace duk ku tambaye su wannan, kuma duka suka tambaya aka faɗa musu sai suka ce a bokanci ne, sihiri ne, suka ji gazgatawa saboda Allah bai musu gam da katar na su gazgata ba. Allah ya tsare mu. To in ya zama mutumin da ya ga irin waɗannan ayoyi ya ƙi imani, to ina kuma ga wanda ya zo yanzu ya ƙi imani, ya fi sauƙin ai mamaki idan wani yanzu ya kafircewa Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya tubure ya ƙi gaskiya, bai ga manzon Allah ba, bai ga ayoyi ba, shekara 400 da dori tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya fi cancanta ya kafirci fiye da waɗancan da suka gani suka ji gazgatawa. Allah ya tsare mu. Dan shi imani kamar yadda Zahabi yake faɗa, wani haske ne da sai in Allah ya wurga shi a zuciyarka sannan zaka dace da shi. Allah ubangiji ka samu dace. To haka dai al-Imam al-Baihaqi ya bada labari na wannan abin nan, wannan kissa, sannan kuma ya tattauna akan cewa daga ciki akwai abubuwan da suke munkarai a cikin Dalailun Nubuwa. Daga cikin munkarin shine wanda muka ambata a baya na riwaya al-Imam an-Nasa'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da zango a Baitul Laham, garin da aka haifi Annabi Isa, garin da Maryamu alayhi salam ta haifi Annabi Isa, wanda Allah ya bada labarin haihuwarsa a cikin Suratul Maryam. To wannan shi bai tabbata ba. Sannan da kuma labarin cewa Sayyidina Abu Bakarin shi ne tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka siffanta mana Baitul Maqdis, wannan shi ma munkari ne bai tabbata ba. Amma abin da ya tabbata shi ne shi Sayyidina Abu Bakarin suna zuwa sai suka yi marmaza, ƴan bani na iya suka tafi inda yake, suka ce to kai ne ka ce duk abin da mutumin nan ya faɗa ka yadda ko, ce kwarai kuwa, ce to kun ji irin zan ka ji irin zancen da yake faɗa, in ka yadda cewa mala'ika ya zo ya same shi a cikin kogon dutse ya kawo mai kaza ya ce kaza ya ce Allah ne ya aiko shi, ka ce duk ka yadda tunda ka ce abokinka ne mai gaskiya ne. To yanzu kuma ka ji ya ce cikin dare guda ya yi wannan dogo tafiya ya dawo, me za ka ce? Ya ce musu in dai ya tabbata ya faɗa to na yadda. To daga ne ya samu wannan martaba ta siddiqiyya, Allah ubangiji ya ƙara mishi daraja da ɗaukaka. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari Allah ya tace mishi waɗanda za su yarda da shi a wannan lokacin, su waɗancan to ishara akan tunda suka kasa yarda da wannan to abubuwa da dama da za su biyo baya ba su yarda da su ba, sai kuma suka ci gaba da wannan cutarwa haka ba dare ba rana suna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cutarwa. Kar manta har yanzu Ibn Qayyim yana mana muqaddima ne da shimfiɗa akan me ya jawo har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar Makka, wannan cutarwar wata bayan wata tana ta hauhawa, sune suka tattaru suka ja zuwa ga dole ya tursa su zuwa ga ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya raba shi da su, sai Allah ubangiji ya zaba mishi cewa ya koma kasar Madina. To daga nan ne kuma an koma Madina zai mana asalin karatu akan abinda wannan fasullan suke magana akai, shine fasula ne akan jihadi. To yanzu har yanzu muqaddima ne akan me ya jawo akai jihadin, ba wai kawai rana a tsaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kashe su ba,
kuma ko da ya yake su mutun nawa ya kashe gabaki daya a cikin su ba irin yaki ne da ake yanzu ai ta kashe mutane ba dan akwai mutane yanzu masu kin Allah masu kin gaskiya a cikin musulmai suna kokarin canza ma'anar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu ayoyi zamu zo gaba zai mana magana akan hadisin cewa an umarce ni ne yaki mutane har sai sun faɗi kalmar la ilaha illallah za ka ga akwai takadare marasa hankali a cikin mutane da suke cewa wannan yana nuni zuwa ga musulunci addinin kisa ne ba haka bane ba haka ma'ana hadisin take ba sam za mu ji fassarar shi daga malaman da suka san fassarar shi ba wai kowa ne zai dauki hadisi kawai ya ce ga ma'anar shi ba akwai hadisi da dama irin waɗannan wanda in baka bi a hankali ba sai ka je kana wani zafin kai a kansu kuma ba haka shi annabi yake nufi ba inda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yake cewa la tusahib illa mu'minan wala yaqutta amaka illa taqi kar kai abokantaka da kowa sai mu'mini kada ka bari wani ya ci abincinka sai mai tsoron Allah to yanzu wanda ya ji wannan hadisin shikenan ba zai ƙara yadda wani ya ci abincin gidan shi ba sai irin wanda ya amince da shi mai tsoron to ba haka hadisi yake nufi ba san babu hadisi yake nufi al-imamu Hamad Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin ma'alimus sunan da ya sharhi hadisin yace wannan hadisin ya zo ne dan bayani akan mahallul da'awa ila al-walima la mahallul haja was-su'al mutum ba zai roke ka abu kace wai sai in irin ka ne shi tana zaka samu shi ba sai in kai kana ganin kai mumini ne to kuma shi ma mumini ne idan roko ne zaka ba kowa amma idan ka zo yin walima zaka kira mutane to waɗannan sai wanda kake da zato marin jayi akan mutanen kirki ne sannan zaka kira su amma kaga hadisin bai faɗa ba to amma waɗannan malamai za su kalli a aikace yaya annabi ya gudanar da rayuwarsa da shi da sahabban shi da sauran mutanen da suka bi bansa da kyautatawa ya suka gudanar to da haka ake fassara hadisan to wannan shi zai sa sai a waye gari da gaske ana bin tafarkin salaf din amma kawai a dauka ana fassarawa da ka to wannan zai zama ne mutane suna aiki da hadisai da tunanin su amma kuma suna danganta wannan tunanin ga salaf da kai wajibi ne duk abin da za a fassara wani hadisi akan shi ko wata aya a nemi meye maganganun magabata ya suka aikata shi kada mutum yayi gaban kanshi Allah ya tsare mu malan yace faslun wa qad naqalabna abi isa au ibn ishaqa an aishata wa muawiyata radiyallahu anhuma annahuma qala muhammad ibn ishaq min sira da magazi rahmatullahi alayh al-imam muhammad ibn ishaq ibn yasar wannan babban malami da muka yi magana akan shi a baya ya cirato daga Aisha radiyallahu anha uwar mu'minai da ita da sarkin musulmi Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu an abihi annahuma qala cewa su din sun ce sai dai wannan itlaqin da danganta musu wannan magana to technically a ilmanci zai zama akwai kunshi akan sa domin waɗannan maganganun da aka cirato daga gare su isnadin da yazo da shi bai tabbata ba isnadin bai inganta ba daga Aisha da Muawiya radiyallahu anhuma al-imamu at-Tabari a cikin tafsirin sa juz'i na 14 ya tattauna akan wannan mas'ala da kore tabbatar haka daga gare su qala aka ce sun ce innama kana al-isra'u bi ruhi cewa isra'i wai da ruhin sa ne sannan kuma baya ga haka akwai maganganu tabbatattu aka san haka daga Aisha musamman amma wannan bai tabbata daga gare ta ba haka bai tabbata daga Muawiya ba walam yufqad jasadahu ba a nemi jikin shi aka rasa ba ma'ana a garin Makka idan aka ce an yi isra'in ne bi ruhihi to ma'anar haka a wannan awanni na dare sa'ad da ya bar Makka jikin shi nan a inda yake a kwance to da ruhin sa kenan aka yi ruhin ne aka tafi da shi aka je aka yi wannan ganawa da tafiya tare da shi yace wannan daga su Muawiya amma bai tabbata wani kila anil hasan al-basri nahu zalika har ila yau an cirato zance kwatankwacin wannan daga al-imamu al-hasan ibn abi al-hasan al-basri shi ma wannan bai zo sarahatan daga gare shi ba ya zo ne da wata magana wacce ke iya daukan wannan ma'ana walakin yambage an yi ulama al-farqu baina an yuqala kana al-isra'u manaman wa baina an yuqala kana bi ruhihi duna jasadi yace amma ya kamata mai kokari mu san bambanci mu gane bambancin da idan an ce an yi isra'i ne cikin bacci ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan abin da ya faru a bacci ne wa baina an yuqal da kuma a ce kana bi ruhihi duna jasadihi cewa da ruhin sa ne ba da jikin sa ba wa baina huma farqun azim akwai bambanci mai girma tsakankanin su wa aishatu wa muawiyatu lam yaqula kana manama da aisha da muawiya basu ce bacci bane wa inna ma qala usriya bi ruhihi wa lam yafqid jasadahu an tafi da ganga an tafi da ruhin sa ne ba a rasa gangar jikin sa ba wa farqun bainal amrayni akwai bambanci tsakanin waɗannan fa inna ma yarahu an-na'imu qad yakunu amsalan madrubatan lil ma'lumi fi as-suwaril mahsusa domin abinda mai bacci yake gani na mafarki yana iya kasancewa misalai ne ake buga mishi na abubuwan da ya san su a rayuwa ta ido da ido kamar yadda muka tattauna a baya game da mafarki da yadda ake fahimtan qawaidu na fassara shi kuma dama shi Ibn Qayyim kwararren masani ne na fassarar mafarki kuma littafin sa na ainihin usulul fiqh shine wancan abin nan littafin abin nan ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin da wasu wurare waɗanda ba wannan ba ya tattauna akan mas'ala ta fassarar mafarki da usul din sa da kuma misalan da ake bugawa din waɗanda za a yi amfani da abin da aka gani a cikin mafarki sai a alakanta shi da abin da ake gani a rayuwa da kuma alfanu ko cutarwar wannan abu sai a fassara shi abin da ka gani jini ko makami ko rana ko ruwa ko doki ko kaza a cikin mafarki to sai ka alakanta shi da irin wannan halittar a rayuwa da kuma me ya tabbata game da ita da Qur'ani ya ambata ko sunna ta ambata ko kuma kalsa ta rayuwa ta tabbatar in kun tana dumi wannan tattaunawa a baya to shine yake ishara anan cewa shi mafarki misalai ne ake bugawa mutum akan abubuwa da ya gani a cikin mafarki da alakanta su da abubuwan da ake gani ido da ido dan haka fayaraka annahu qad urja bihi ila sama in aka ce mafarki ne to zai zama kenan ya ga kamar an tafi da shi sama au zuhiba bihi ila makkata wa aqbaril ard ko ya ga kamar an tafi da shi zuwa garin makka da sauran kasashen duniya wa ruhuhu lam tas'ad wa lam tadhhab in an ce mafarki ne sai zama ran shi bai hau sama ba bai tafi ko ina ba wa innama malakur ru'ya daraba lahul misala sai zama mala'ikan mafarki mai kyau shine ya buga mishi misalan wallazina qalu waɗanda ko suka ce urija bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qa'ifatan wanda suka ce an yi tafiyar da shi ne shi da kansa da jikinsa to mutane ne kala guda biyu qa'ifatun qalat urija bi ruhihi wa badani wace dai magana ce mai rauni cewa mafarki ne magana ce mai rauni wanda ko suka ce an tafi da shi ne ba mafarki ba wasu suka ce an tafi da shi ne da ruhinsa da jikinsa wannan ita ce magana mafi inganci wa baifatun qalat wasu kuma suka ce urija bi ruhihi wa lam yafqid badna an tafi ne da ruhinsa amma bai rasa gangar jikinsa ba wa ulai lam yuridu an al-mi'raja kana manaman masu wannan magana cewa ruhi kamar yadda ita ce aka dauko daga Aisha wadda bata inganta ba ita da Muawiya ba sa nufin cewa a bacci ne wa inna ma aradu anna ruha zataha usriya biha suna nufin shi kanshi ran an tafi da shi cikin dare wa urija biha haqiqatan an kuma hauda ita sama da gaske wa basharat min jinsi ma tubashiru ba'dal mufaraqa ruhin ya gamu da nau'o'in irin abin da ruhi na dan adam ke gamuwa da shi bayan ya rabu da jiki bayan mutuwa ko a cikin suma wa kana haluha fi zalika ka haliha ba'dal mufaraqati fi su'udiha ila as-samawati sama'an sama'an hatta tantahi biha ila as-sama'i sab'a sai zama abin da ya faru da ruhin shine irin abin da ke faruwa da ran dan adam bayan ya rasu yadda rai ke hawa sama sama bayan sama sama bayan sama har ya kai zuwa sama ta bakwai kuma ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da Abu Dawud da cewa idan aka karbi ran mumini idan shi sukan kafe ya kalli sama yana kallon ran Allah ka sa mu a cikin muminai to wannan ruhi za a nade shi a cikin wani kyalle na almiski mai kanshi mala'ikun za su tafi da shi suna hawa da shi sama bayan sama duk inda suka je za su kwankwasa a bude ana lale maraba da zuwa a ce waye wannan mai kanshi su ce wani dan wane ne wani dan wane ne Allah ka samu a cikin wanda za su tsira har akai zuwa sama ta bakwai sannan ne kuma Allah subhanahu wataala zai bada umarni cewa a sanya ruhin a wuri kaza ko a ma'ajiya ta cikin tsuntsaye dan na shahidai ne kenan ko a wata ma'ajiya ta musamman a cikin aljanna a cikin wani wuri da ake storing waɗannan rayuka Allah ka samu a cikin wanda za su tsira to yace to sai kenan a ce ruhin abin da ya faru gare shi shine irin wannan abin da ke faruwa ga ruhin dan adam mumini bayan rasuwarsa fataqifu bayna yaday Allahi azza wa jalla ruhin nan ya tsaya a gaban Allah subhanahu wataala fa ya'muru fiha bima yashau Allah ya umarci da abin da ya so thumma tanzilu ila al-ard sannan a sake saukar da ta zuwa duniya a sanda za a saukar da shi zuwa duniya daidai lokacin da zai zama shi kuma wannan gangar jiki wanda yanzu fankoce kawai an riga an gama mata sutura an saka ta a cikin makwancinta a cikin lahadinta a cikin kabarinta sai Allah ya sa a dawo da ruhin zuwa ga mamacin ya sake zuwa ya sake shiga cikin jikin a daidai lokacin da mala'iku masu tambaya a kabari za su tashi wannan bawan Allah dan gabatar mishi da wannan tambayoyi sananu na kabari Allah ka samu tsira yace to sai a ce kenan kamar irin wannan yanayin ne ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malai ya ci gaba da cewa wallazi thumma tanzilu ila al-ardi wallazi kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ilatal isra'i akmalu mimma yahsulu lirruhi inda al-mufaraqa a kashin gaskiya abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi cikar falala da girma da daraja fiye da abin da yake faruwa ga rayukan mutane mu'minai a bayan rabuwa ta mutuwa ba ɗaya bane na manzo Allah ya fi falala daukaka salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma'lumun anna hadha amrun fawqa ma yarahu an-na'im malan yace abu ne da yake sananne ga kowa cewa wannan abin ya fi karfin abin da mutum ke iya gani a cikin bacci lakin lamma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi muqami kharqil awa'id yayin da zaman manzon Allah yana kan wani burbushi ne na aikata abubuwa waɗanda suka keta al'ada suka keta al'ada anan wato sunnar rayuwa da aka sani ta yau da kullum to Allah ya bashi falala da daukaka da mu'ujiza wacce zai aikata wasu abubuwa ko kuma wasu abubuwa su fada shi da suka saba wa al'ada hatta shukka batsanu har ya zama an tsaga cikinsa wa huwa hayyun alhalin yana raye la ya ta'allamu bidhalika ba tare da ya ji wani zafi ba a lokacin kuma babu likitoci babu anesthesia babu wani operation aka mala'iku ne Allah ya aiko su kamar dai tabbata a kissarsa tun yana yaro kankani wanda suka zo dinnan suka same shi a kauyuka na su a Banu Sa'ad waɗanda suke masu rainansa suka bo suka kama shi suka tsaga kirjinsa suka fito da zuciyarsa suka tsaga ta suka wanke ta da wani ruwa daga aka zo da shi na musamman aka cire wata tsoka baka a ciki aka tafi da ita wanda ita ce raban shedan daga cikin zuciyarsa aka sake maida zuciyar nan aka dinke ta tsab aka maida ta cikin kirjinsa aka dinke komai lafiya lau ya miki wannan abin da aka mishi shi ma ya saba wa al'ada ba a saba gani ba shine ake nufi da khawariqul awa'id khariqul ada to kaga tun farko da ma rayuwar shi ta taho da haka to da haka a gare shi ba wani abu bane sabo dan wani abu ya faru kuma wanda ba a saba gani ba irin wannan sun faru da yawa da yawa da yawa in kana son ganin sai kuma wancan littafin na al-Imam al-Baihaqi da ra'ilun nubuwa dama dan abin da yake kenan haka a cikin littafin ash-shifa bi wafa'i huquqil mustafa na al-Imam al-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi rahmatullahi alayhi shi ma ya kawo su da yawa da yawa sai dai dole kai hankali da waɗanda ba su tabbata ba a cikin wanda suka tabbatan kuma akwai wadatuwa akwai abin da ya isa ai hujja da shi dan tabbatar da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa hayyul la yata'allam urija bi dhati ruhihi al-muqaddasa haqiqatan min ghairi imatatin an tafi da ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne tafiya ta gaskiya ba tare da kuma ya mutu ba ba mutuwa bace irin yadda mu sauran mutane sai idan mutun ya mutu ne ran yake fita ya tafi wa man siwahu la yanalu bi dhati ruhihi as-su'uda ila as-sama'i illa ba'da al-maut wal mufaraqa wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai samu wannan falalar ba sai in ya mutu sai in ya mutu da imani Allah ya so shi da mutuwa da imani Allah ka samu a ciki to sannan ne zai samu falala a dauki ran shi a kai shi sama fal anbiya'u, kaga dai su annabawa, inna mastaqarat arwahuhum hunaka ba'da mufariqatil abdan, su zukatan su ruhin su ya tabbata ne a sama bayan ya rabu da jikin, wa ruhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sa'idat ila hunaka fi halil hayati thumma adat, shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ruhin shi ya je wannan wurin yana raye kuma ta dawo mishi, wa ba'da wafati, bayan kuma ya rasu alaihi salatu wassalam istaqarat fi rafiqil a'la, sai ruhin kuma ya tabbata a wannan wuri madaukaki na kusanci da Allah subhanahu wataala, ma arwahil anbiya, tare da sauran rayukan annabawa alaihi salatu wassalam, Allah ya musu tsira da aminci gaba ɗayan su, wa ma hadha, duk da wannan falaha ishrafun alal badni wa ishraqun wa ta'alluqun bihi, duk da ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi ta koma tana makwabtaka da Allah fi rafiqil a'la, to amma kuma tana nan tana da alaka da jikin shi mai daraja wanda ke kwance a cikin kabarin shi mai daraja a kasar Madina, tana da kuma ishraq, tana haskaka wannan jiki, tana rataye da jikin, bi haifu yaruddu salama ala man sallama alaihi, shi sa Allah ya bashi falala alaihi salatu wassalam, yana maida sallama ga duk wanda yaje bakin kabarin nan a cikin kasar Madina, idan kaje ka tsaya kace assalamu alayka ya rasulullah, nan take Allah zai dawo mishi da rayuwarsa ya mayar maka da sallamar da kai masa, ta maida al-imamu Abu Dawuda ya ruwaito hadisi da isnadi ingantacce a cikin sunan din sa game da haka, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Abu Hurairah da isnadi kyakkyawa, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam, babu wanda zai mini sallama sai Allah ya dawo mun da ruhi na maiwa da wannan mutumin sallamarsa sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama, wa bi hadha ta'alluqi ra'a Musa yusalli fi qabri, a irin wannan yanayin ne na rayukan annabawa da suke ta'allake da jikin su dake kwance a makabarta, ruhin kuma na sama amma har yanzu akwai saduwa tsakankaninsu, a irin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga annabi Musa alaihi salam a daren da Isra'il, kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Anas dan Malik, al-Imam Muslim ya fitar daga Anas dan Malik, haka al-Imam al-Baihaqi a cikin dalailun nubuwa shi ma ya fitar, manzon Allah yana cewa marartu ala Musa indal kasib al-ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi laylatal isra, cewa na wuce ta kabarin annabi Musa a daren Isra'i, yana tsaye a kabarin sa yana sallah, to kaga irin wannan da ya wuce abinda zaka ce sai ka fahimta da hankalinka, sai dai in kana so ka bi daji, domin ko cewa da ake yi munkarin da nakiri suna zuwa kabari su tada mutum zaune su mai tambaya, idan dai ka taba ganin kabari ka san ba zai a tada mutum zaune ba a bisa ɗabi'a, da in za a tada shi to dole sai an kwashe ƙasar sama sannan ne zai tashi zaune, ko to ba ruwanka sai ka bari, dan da kaje ka gani ko mun gane, Allah ya sa mu cika da imani, yawa to haka wannan ma ya fi ƙarfin hankalin da Allah ya baka, ba za ka iya fahimtar shi ba, tunda ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ka nan musulmi mumini ahlu sunna, to kai ka yadda, idan ka ja ka ce baka yadda ba to akwai wato alama tambaya game da yaddarka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kana so ka bi daji kenan, irin yanda waɗancan suka bi daji da aka yi Isra'i da Mi'raji suka ce basu yadda ba, to kai ma yanzu manzo Allah ya bada labarin wani abu da ya gani a Isra'i, wannan tun kafin a Isa Baitul Maqdis din ne, yace indal kasib al-ahmar, a wurin jan yashin nan inda kabarin annabi Musa din yake, shi sa yake ce musu da ina wajen da na nuna muku kabarin, ko amma ya bada labarin irin yanayin kasar da ke wurin, yace ya ganshi yana sallah a kabarin sa, to kuma wannan yana nuni zuwa ga su annabawa har bayan mutuwa suna ci gaba da ibada kenan, su annabawa ne ba irin su ɗaya da sauran mutane ba, wallahu ta'ala a'lam, yace wara'ahu fi sama'i sadisa, sannan kuma a wannan daren da ana wucewa aka tafi mi'rajin sai je sai ga annabi Musa kuma a sama ta shida, bai kuma ce mishi kai ba yanzu nan muka gamu da kai a kabarinka ba, saboda wannan yanzu gani ne na daban a sama, ganin da ya mishi wancan shine na ruhi da ya ta'allaku da jikin, wannan kuma gani ne na inda Allah ya aje annabawa fi rafiqil a'la, wa ma'lumun annahu lam yu'raj bi Musa min qabri kuma mun sani cewa shi annabi Musa bai yi mi'raji tafiya daga kabarinsa zuwa sama ba thumma rudda ilayhi ballantana a ce daga baya ne an dawo da shi wa innama zalika muqamu ruhihi wastiqraruha a wannan saman mazaunin ruhin sa ne wa qabruhu muqamu badnihi wastiqrarihi shi kuma kabari mazaunin jiki ne ila yawmil ma'adi har zuwa ranan tashin duniya al arwahu ila yawmil ma'adi al arwahi ila ajsadiha zuwa ran da za a maida ruhi zuwa ga jikkuna fara'ahu yusalli fi qabrihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaga annabi Musa yana salla a kabarin sa wara'ahu fis sama'i sadisa kuma ya ganshi a sama ta shida kama annahu sallallahu alaihi wasallama fi arfa'i makanin fi rafiq al a'la kamar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu da muke magana yana wuri mafi daukaka a can sama mustaqirran hunaka ya tabbata a can ubadunuhu fi darihi ghairu mafqudin amma kuma jikinsa mai daraja yana cikin kabarin sa mai alfarma ba a rasa jikin ba jikin na cikin kabarin har yanzu da muke magana amma kuma ruhin yana sama wa idza sallama alaihi almusallimu raddallahu alaihi ruhahu amma kuma duk sa'adda wani mai sallama yayi masa sallama sai Allah ya dawo masa da ruhin sa hatta yurda alaihi salam har ya mai mishi da wannan sallama walam yufariq almala al'ala ba tare da kuma ya rabu da can saman ba wamin waman kasufa idraku wanda duk fahimtar shi tayi kauri shine kasufa ta zama condense abu yake kauri kamar yadda kunu yake kitiftu haka wato ya zama mutum bayi da muruna bayi da saukin sha'ani ya kasa wucewa ta inda ya kamata ya wuce eh idan abu yake kauri yanzu in ka zuba shi a cikin rariya kaga ai ba zai sinkin ba zai sinkin ba saboda yana da kauri yana da abin nan kusuf to idan ya zama fahimtar ka mai wuye sha'ani ce murdaddiyar fahimta gare ka wa ghalat wa ghalu zatiba'uhu dabi'aka tayi karfi ta zama mai nauyi an idraki haza ka kasa fahimta wannan fal yanzur ila shamsi to kalli sama fi uluwi mahalliha ji irin nisan inda sama take wata alluqiha da yadda take a sama tayi ta'alluqi a sama wata asiruha fil ardi amma kuma kalli tasirin rana ga duniya ranan nan tana can nisan kilomita dubban miliyoyi amma kuma amfaninta daga haskenta da energy da take ba duniya da buƙatuwar da halittu da tsirrai da dabbobi suke zuwa gare ta da kuma yadda suke samun wannan baiwa daga gare ta da kuma yadda suke jin zafin ranan da wannan nisan wa hayatul nabati wal haywani biha ka kalli yadda rayuwar tsirrai da halittu take faruwa bisa sanadin rana hadha wa sha'anur ruhi fawqa hadha to wannan ma kenan al'amarin rai ya wuce haka al'amarin tsakanin rai da jiki da dangantakar su ya wuce haka ka duba nisan rana amma ji alakata da duniya falaha sha'anu ita rana tana da sha'ani walil abdani sha'anu jukuna ma ruhi na da sha'ani jukuna da na sha'anu wa hadhihi an-naru wannan wuta ta rana takunu fi mahalliha tana wurinta wa hararatuha tu asiru fil jism al ba'id anha sai kaga wuta ko ta rana din ko kuma wuta a nan duniya tana wani waje amma kai kana tsaye a wani waje daban sai kaji zafin rana zafin wutan yana tasiri a jikinka idan aka hura wuta ko gobara ta tashi ko wani abu ya faru sai kaga kana tsaye a wani waje wanda ba cikin wutar bane amma kuma jikinka na jin tasirin zafin kuma zai iya cutar da kai ma annal irtibata wa ta'alluq alladhi bayna ar-ruhi wal badni aqwa tare da cewa dangantakar da ke tsakanin jiki da ruhi tafi karfi fiye da wannan Allah tun bayan da ya sanya halitta ya saka ruhin sa a jiki sai zama ruhin nan shine kamar wato wani abin nan inji da ke tada wannan halitta kuma ruhin nan zai ci gaba da lazimtar jikin nan ba zai rabu da shi ba har sai sa'ad da jiki ya wayi gari bai da salahiyar rike ruhin shine mutuwa kenan ruhi yakan bar jiki ne kai a lokacin da jikin ya zama too damaged ko too old ko too abin nan impure ya lalace jikin ba zai iya holding wannan ruhin a ciki ba sannan sai Allah ya zare ruhin sannan bayan Allah ya zare ruhin kuma Allah yana da wata ma'adana da yake aje ruhi na al'ummar da ya basu halitta sannan kuma daga baya dawo musu da shi a tashin alkiyama. Sannan kuma Allah ya ki ba kowa fahimtan ya ruhi yake. Daga da aka ce wayas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila. Suna ta tambaya ka game da ruhi ka ce musu ruhi wani al'amari ne na Ubangiji kuma ba a ba ku ilmi ba sai dan kadan. Har yanzu da muke magana duk da irin wato scientific breakthrough da ake da su irin bincike na ilimin kimiyya da fasaha da ake ganin an gano irin abubuwa daban-daban da siddabarin da ake da kwakuduba da na'urorin ganin kwaf da ake da su waɗanda suke ganin komai har yanzu ba su iya ganin ruhi ba da fitar shi daga jiki da sauransu. Har yanzu babu wanda ya isa ya ce balantana a fara tunanin ya zai analyzing din shi wani irin material ne aka kera shi ya yake da sauransu. Babu wannan ilimin saboda Allah ya riga ya yi sirrin din shi ya ce wama utitu min al-ilmi illa qalila. Da Allah ya so ya bada ilimin da ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to al'amarin ruhi ya fi karfin dan adam ya fahimta. Ibn Qayyim yana wannan magana ne a matsayin authority a wannan harka saboda littafi gare shi musamman sunan shi kenan kitabur ruh wanda mun taba hujja da shi a wani mahalli a baya wallahu alam. Yace fa sha'anul ruhi a'ala min zalika wa altaf. Sha'anin ruhi yafi wannan zurfi yafi wannan wahalar fahimta. Sai ka waka yake cewa fa qul lil uyunir rumdi iyyaki an tara sana shamsi fastag shay zalamal layaliya. Wannan baiti ne daga cikin wata doguwar kasida wacce ya kawo ta anan ya kawo baiti guda ɗaya anan amma a cikin littafin madarijus salikina fi masaliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda sharhi ne na littafin al-imamu abu isma'il al-harawi da yayi na abin nan na sufanci a cikin fasara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Littafi ne muhimmi na Ibn al-Qayyim a babi na tarbiyyar zuciya madarijus salikina fi masaliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A can ya kawo ta da yawa kwarai ba baituka da dama babu ishara kuma izuwa ga waye mai wakar abinda ke nuni kamar waka shike tashi ta kanshi wallahu alam. Ma'anar baitin shine faqul lil uyunir rumdi kace da idanuwa waɗanda suke da kwantsa iyyaki antara sana shamsi ahir kai da kake da ciwon ido idan kana kwantsa ko kana a folo ko ka kamu da wani ciwon ido idan ka yayi jazir kamar kana shaye-shaye to kar ka fito kana kallon sana shamsi hasken rana. Fastabshi zalamal layaliya ka deje ka nemi duhun dare yafi maka sauki idan kai ka samu ya warke amma hasken rana ka kyale wa masu ido lafiyayye. Za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi.